masa abin da ya gabata daga laifukansa. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin.
Hadisin
Umar radiyallahu anhu daga Abdullah ibn Umar Allah ya gare su.
Cewa
su jama'a daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an nuna musu daren lailatul qadr a mafarki, aka faɗa musu cewa daren lailatul qadr fa ga inda yake. Wannan ashe hujja ce cewa ana nuna Allah subhanahu wa ta'ala yakan nuna wa bawansa farallan wani aiki ko farallan wani lokaci a bacci. Shi yasa dan an ce wani wali ya gani a mafarki cewa lokaci kaza ga farallarsa ko aiki kaza ga farallarsa, ga ake kirkirar wani abu ne a addini. Magana ce wanda yake ta tabbata tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai an nuna musu lailatul qadr a mafarki. Sabil awahiri a bakwai na karshe, cewa lailatul qadr da dai a bakwan karshe ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake da su, ina ganin mafarkin din da kuka yi ka gamu akan cewa dai lailatul qadr a bakwan karshe. Shi yasa wanda duk zai kirdadeta sabil awahiri ya kirdadeta a bakwai na karshe, ya kirdadeta a bakwai na karshe. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin. An tabi daga Aisha Allah ya gare ta, kana tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi a goman karshe daga watan Ramadan. Yana cewa ku kirdade lailatul qadr a goman karshe daga watan Ramadan. Hadisin nan Buhari da Muslim sun ruwaito shi. An karbo daga Aisha Allah ya kare da gare ta, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku kirdade lailatul qadr daga goman karshe daga watan Ramadan. To wannan hadisin an karbo daga Aisha dai Allah ya kara yadda a gare ta, kalar tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goman karshe daga Ramadan suka shigo ya karaya daransa, ya tashi iyalinsa, ya yi kokari ya daura farjallansa. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin. Wato me ake nufi da daura kwarjalle? Aka ce abinda ake nufi zazzagewa don ibada, zazzagewa don ibada. To wa'anha an karɓo daga Aisha dai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kokari a cikin watan Ramadan, kokarin da baya yi a wani wata in ba Ramadan ba. Yana ƙara kokari kuma a goma karshe daga gare shi, abinda bai kokari a cikin sauran Ramadan. Kokarin da yake a goman karshe ya fi wanda yake a 20 ɗin farko. Muslim ya ruwaito wannan hadisin. An karɓo daga Aisha dai ta ce na ce ya Rasulullahi, ba ni labari in na san wace dare ce lailatul qadr, me zan faɗa a ciki? Sai manzo Allah ya ce ce ya Ubangiji, haƙiƙa kai mai yawan yafewa ne ga bayi, kana son yafewa, shi yasa ni ma ina roƙonka ka yafe mu. Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin, ya ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Ita dai lailatul qadr an samu bambancin fahimta tsakanin malamai a game da ita, yanda Ibn Hajar yake faɗa a sharhin Buhari an samu zantuttuka wajen guda 40 a game da lailatul qadr. Akwai masu cewa ma ai an ɗauke ta gaba ɗaya, akwai masu cewa mafi yawan malamai sun ce tana nan. Ko wanda suka ce tana nan dare ne muayyani duk shekara, ko kuwa ba ayyani ba? Mafi yawan malamai suka ce ba muayyani ba ne, nan da muayyanin ne ai da ba a samu saɓani da yawa haka akai ba. Amma suka ce a muayyani ne duk shekara daren 27 ne ga watan Ramadan. Wasu wanda suka ce ba muayyanin ba sai a watan Ramadan ne kawai ake samu koko ba sai watan Ramadan ba tana kewayo wasu suka ce ai ta kan yi kewayo wani lokacin Lailatul Qadr ta kan zo ba cikin watan Ramadan ba wani lokacin ko amma galibi ta fi zuwa a watan Ramadan kuma a watan Ramadan din ta fi zuwa a goma karshe amma ta kan zo a baki ɗayan watan akwai wasu malaman akwai wasu masana Allah da suka faɗi cewa ita Lailatul Qadr ko yaushe tana zuwa ne a rabi na ƙarshe daga Ramadan wato daga 15 daga sannan abinda ya kai ƙarshe take zuwa kuma tana zuwa ne a daren Juma'a ko yaushe tana zuwa daren Juma'a ne daren Juma'a kuma wanda yake mara zama wato Juma'a nan mara ce a cikin azumi shi yasa ba ta zuwa masallar 16 azumin 16 daren 16 ba ta zuwa daren 18 ba ta zuwa daren 20 ba ta zuwa daren 22 ba ta zuwa daren 24 ko 26 ko 28 ko 30 sai dai ta zo daren 17 ko daren 19 ko daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29 ya zama kuma daren Juma'a ne in ya zama daren Juma'a ne ya zama ɗaya daga cikin wannan ne to shikenan sai a ce ana gaunar cewa lalle wannan daren Lailatul Qadr ne ga'idatul qadr min arabi fi lailatul qadr wa aina tatabi fa innaha takunu fi ramadan fi nisfi hisani ala marri zaman wa innaha takunu lailatul jumu'a tana kasancewa ne a daren jumu'a kuma ya zamo a mahara yanzu misali kana da aka fara azumi ran Laraba kaga Juma'a wadda ta zo azumi na uku ne ko sannan wata Juma'a azumi na goma ne sannan wata Juma'a azumi na nawa ne na 17 ne ko shi yasa kenan a ce wannan daren 17 nan wanda azumi na 17 wanda zai zama daren Juma'a ne bisa wannan ka'idar shi ake sa ran kenan ya zama Lailatul Qadr tunda dole a shekara dare dai ake samu ya zama mara arabin na biyu ba sa kaiwa da rare biyu yanzu idan na 17 ya zama mara kaga na gaba na 24 ne kuma wannan Juma'a ita ce ta ƙarshe a watan Ramadan ko bayan ita ba za a sake wata Juma'a ba to shi Shehu Muhiddin Ibn al-Arabi haka ya bayyana yasa ko shi ga wannan ka'idar kenan haka zaka duba Juma'a dai guda ɗaya ce za ta zama mara kuma arabi na biyu mara ce kuma gashi ta zo arabi na biyu sai a ce wannan Juma'a ita ce daren Lailatul Qadr wannan daren Juma'a shi ne daren Lailatul Qadr to wannan babi ne a cikin farallar azumi da kuma tadodi na sunna wadda take ta asali dan karbo daga Abi Huraira Allah da gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in banda bana son in wahal da al'umma ta ko in banda bana son in wahal da mutane da na ce musu dole su yi aswaki duk sanda za su yi sallah Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin yake nuna cewa ashe umarni yake banta da abin da yake wajibi kenan kamar yadda mafi yawan malamai suke kai da cewa inda aka ce an yi umarni ana nufin wannan abin wajibi ne shi yasa an kira mandubi abin da yake abin umarni da shi to wannan majazan ne amma suna da masu kace shi ma mandubi ana cewa mamurun bihi ne yanda Jalaluddin ne su da yake fada ko Abu Sa'id wa talafu fi nadmi hal mamuru haqiqatan fa kaunuhu mashhuru wa talafu fi nadbi hal mamuru haqiqatan fa kaunuhu mashhuru dan ka bada da Huzaifatu bin al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu yace manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi daga bacci yakan goge bakinsa da aswaki Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin shausu addarku cudanyawa yakan cuda bakinsa goge bakinsa kwarai da aswaki dan ka bada ga Aisha Allah da gareta tace
na min da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
in kasance muna tanadin aswakin manzon Allah gare shi da ruwan alwalarsa duk sanda zai kwanta bacci sai mun ajiye masa wannan da ruwan alwala da aswaki ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farkar da manzansa sanda ya nufa ya farkar da shi da dare yana farkawa farkon abin da yake yi sai aswaki sannan ya alwala sannan ya ci gaba da salloli muslim ya rawaito wannan hadisi dan kan daga sunan Malik radiyallahu anhu kala yace Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
assalamu
alaikum aswaki na maimaita muku cewa lalle ku kula da aswaki na yawaita muku game da kula da aswaki Buhari ya rawaito wannan hadisin dan ka bar daga shirai ibn hani yace
radiyallahu anha
na ce da Aisha radiyallahu ta'ala عنها
أي شيء قائم
النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل من الله كفارة وإن شجع جدا من الله صلى الله عليه وسلم شجع جدا الجواج مي كفارة يا جدا yace aswakin sai yake fara dauka goge bakin sa muslim ya rawaito wannan hadisi
annabi
musa daga ayi musa ashari Allah ya dagare shi yace
annabi
lashi waje annabi sallallahu alaihi wasallama alhali gefan aswaki na harshen sa Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin wannan lafazin da aka kawo annan lafazin da Muslim ya rawaito shi ne an kawo daga Aisha Allah ya dagare ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in aswaki me zaka ce wace ga baki me yasa samin yadda Allah ce aswaki na sa a samu yaddar Ubangiji subhanahu wataala Nasa'i ya rawaito wannan hadisi da Ibn Huzaymata a cikin littafin sa Sahih shi ake cewa yake bin Muslim a karfin inganci yanda Jalaluddin Suyuti yake fada a alfiyar sa ta hadisi Ibn Huzaymatin wa yatalu Muslima wa aulihi al-bustiyya thumma al-hakim da sanadai wanda suke ingantattu Allah ya dagare shi ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yace as-sunnuni wanda suke na asali guda biyar ne
aw hamsun
koko abubuwa guda biyar suna daga sunnoni na asali na farko yin kubunu na biyu aske gashin ana na uku yanke farce na hudu cire gashin hammata na biyar datse gashin baki Buhari da Muslim sun rawaito hadisin nan abin da ake kira istihdado aske gashin ana shi ne yaske gashin da yake daura da al'aura yan karɓar daga Aisha radiyallahu ta'ala anha yace Manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa goma suna daga cikin sunnoni na asali na farko datse gashin baki na biyu cika gashin gemu na uku yin aswaki da kuma na hudu shaƙar ruwa yayin alwala na biyar datse farce na shida wanke kan yatsu wato wannan gabobin yatsu shine barajini gaba ta yatsa na bakwai cire gashin hammata na takwas aske gashin al'aura na tara shine intiqasul ma'i shaƙa ruwa me karɓowa da yace na mance wacce ce ta goma a cikin tadodin nan sai ko idan ya zama kurkurar baki ake nufi wacce ya ce shi ne ɗaya daga masu wayarsa ɗaya daga cikin marwayatan hadisin nan ya ce intiqasul ma'i intiqasul ma'i yani al-istinja yana nufin yin tsarki da ruwa amfani da ruwa wajen tsarki Thank you. Muslim ya rawaito wannan hadisin.
Barajum
ana kada su da babe dugo daya da jin kuma ukadul asari shine wato gabobi na yatsa inda fata take tattare wato abibe shi wato da wankewa
to wai fa
ke fa'ul lihiyati abinda ake nufi kada a dace wani abu daga cikin ta gemu haka daga Allah Umar Allah ya kare da a gare su ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce
kushawaliwa
ku wato ku bibi gashin bakin ku da askewa ya zama ku rage shi kware
wa
kun yi ha ku cika geman yanku kuma geman ku ko wannan ku cika shi wato wata ruwa da ce ku saba wa kafirai ku saba wa yahudawa idan su sai su aske geman su ba gashin bakin ya taru fa to ku saba musu muttafaqun alaihi da Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisi babin karfafa wajibcin zakka an gama magana akan abin da ya shafi sallah za a shiga bayanin abin da yake ya shafi zakka da kuma sauran rukunai na musulunci babin karfafa wajibcin zakka da bayanin fallar zakka da abin da yake hada kai da zakkar ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ku zai da sallah ku ba da zakka ubangiji tabaraka wa ta'ala kenan bayan sallah a karfi a cikin rukunan nan sai zakka zakka ita take bin sallah shi yasa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu zamanin hilafarsa farkon hilafarsa da wasu suka hana zakka yace sai ya yake su wasu a cikin sahabbai suka ce me yasa zaka yake su tunda dai sun yadda za su yi sallah yace wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakati wallahi zan yake wanda ya raba tsakanin sallah da zakka wanda yace shi sallah zai bai san ya bada zakka ba to sai na yake shi to wannan ya tabaraka ta'ala yace ba mace bayi ba da wani abu sai ko cewa su tsaya su bauta wa Allah suna masu tsarkake addinin su gare shi suna masu barin duk sauran addinai ga addinin musulunci wai ke musu salata su tsaya da sallah su bada zakka yin haka shine addini madaidaici wannan ya tabaraka ta'ala kuma yace sadakatan tudai ruhun wato zakke yin da ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka riki zakka daga dukiyoyin su da zaka tsarkake su zaka tsaftace su da ita dan kabar da kabar mera Allah da gare su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an gina musulunci bisa shikashikai guda biyar na farko shine shaidawa ba wanda ya cancanci a bauta mishi in ba Allah ba cewa kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzansa ne na biyu sai da sallah na uku ba da zakka na hudu yin haji zuwa ga Ka'aba na biyar yin azumi watan Ramadan Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin an kawo daga Talhah ibn Ubaidillah dan Usman dan Amr dan Ka'ab al-Taymi ɗaya daga cikin mutum goma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu al-bishr da al-janna wato yana cikin mutum biyar da suka musulunta ta hannun sayyidina Abubakar kuma dan uwan sayyidina Abubakar ne duk da kafano taimin suke kuma ɗaya ne daga cikin mutum shida wanda sayyidina Umar ya nada su a matsayin su ne za su tsarawa ko za su zaɓa wa al'umma wa zai zama halifa bayansa mutum ne mai yawan alheri kwarai shi yasa ake masa laqabi da Talhatul Hairi wanda aka ce manzon Allah ne masa wannan farkon ya masa wannan laqabi Talhatul Hairi ko Talhatul Jawwal da Talhatul Jawwal yanda bu sai da yake fada Talhatul Hairi murtarihi rafiqa wahidan yawma farratu rufaqa ranar iyakin uhudu ba wanda bai gudu ya bar annabi ba sai Talhatul Talhatul ne kadai ya tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai Abubakar da an magana ranar Uhud sai ce ai wannan ranar Talha kenan ai wannan ranar Talha kenan shi Talhatu bai je yakin Badar ba amma da aka tashi da ban ganima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a raba hashi kamar wanda da a ce ya je ta, amma bayan nan ba wani yakin ma da annabi ya je bai je ba, duk yakin da ya je da annabi ya je sallallahu alaihi wasallam, to da haka aka ji an ce hadisan da aka tarbo daga gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam guda 38 ne, Buhari da Muslim sun ruwaito guda 2, Buhari shi kadai ya ruwaito hadisi 2, Muslim kuma ya ruwaito 3, dan kashe shi ne ranar yakin Jamal wato 10 ga Jumada ula shekara ta 36 daga hijira. To kala dalhatu yace wani mutum ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mutanen Najdu, wanda yake kashinsa a wato a dugun kune ba tajewa, muna jin karar muryarsa ba ma fi gane abin da yake fada, ba ma gane abin da yake fada, sai da ya matsa kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam, sai gashi yana tambaya ne daga musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ake kira musulunci shine ka tsaya kai salloli 5 yininka da daranka. Sai mutumin nan ya ce bayan sallah 5 din nan akwai wata sallah da take lalle a kaina sai na yi? Manzo Allah ya ce ba wata sallah da take lalle a kanka sai ka yi, sai ko idan na fila za ka yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kuma azumin watan Ramadan. Sai mutumin ya ce to bayan na yi azumin watan Ramadan akwai wani azumi da za a ce min dole sai na yi, lalle ne sai na yi? Manzo Allah ya ce ba wani azumin da za a ce lalle sai ka yi, sai ko in kai ne kai da sarar ranka kai na fila. Ya ce Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata masa zakka. Mutumin ya ce akwai wata zakkar wajiba a kaina banda wannan? Kala sai manzo Allah ya ce ba wata zakka da take wajiba a kanka sai ko idan kai nafila ka bayar dan nafila. Mutumin da ya ji wannan sai ya juya alhali yana cewa wallahi ba zan kare akan wannan ba, ni sallolin nan 5 zan yi amma ba zan kara ko ɗaya ba, ba zan rage ba kuma, azumin Ramadan zan yi amma ba zan kara wani azumi ba, amma azumin Ramadan din ba zan rage ba, zakkan nan zan ba da ita ba zan kara ba, ba zan rage ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bawa ya rabauta in dai yayi gaskiya abin da ya fada, in dai ya zo da su din ai shikenan ya rabauta. Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi. An kama daga Abdullahi bin Abbas, Allah ya kare da gare su, ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyidina Mu'az ibn Jabal zuwa Yaman, ya ce da shi kai kiran su zuwa shaida ba cewa ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba, cewa kuma ni manzon Allah ne, idan sun yadda sun ba haka to ka sanar da su cewa Ubangiji tabaraka wataala ya faranta musu wato salloli guda 5 a dukkan yini da dare, in sun ba haka ga wannan in sun biyayya ga haka ka sanar da su cewa Allah tabaraka wataala ya faranta musu zakka da za a ringa karba daga masu shi a cikin su mawadatan su a mayar ga wanda suke almajiran su. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin. An kawo daga Abdullahi bin Umar, Allah ya dagare su. Abdullahi bin Umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni in yaki mutane sun shaida cewa ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba, cewa kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi aikata wannan to sun kare dukiyoyin su da dukiyoyin su daga gare ni, sai ko da haƙƙin musulunci yi musu hisabi na ga Allah, Allah shine zai musu hisabi. Buhari da Muslim sun waito wannan hadisin. An kaba daga Abi Huraira, Allah ya kare da gare shi, kada ya ce, yadda aka karɓi Ramadan Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya zama annada Sayyidina Abu Bakar a matsayin khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda suka kafirce daga Larabawa, wanda suka yi ridda a cikin Larabawa suka yi ridda. Ya zama ba wanda ya saura bisa musulunci sai mutanen Madina da mutanen Makka da wasu wanda suke kusa da su, sai kuma ‘yan mutane kaɗan da sauran Larabawa suka yi ridda. Sayyidina Umar ya ce da Sayyidina Abu Bakar, me ya sa za ka yaƙi mutane? Hakika ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ɗan umarce ni in yaƙi mutane har sai sun faɗi la ilaha illallah. Wanda ya faɗi la ilaha illallah to ya kiyaye dukiyarsa da ransa daga gare ni, sai ko da haƙƙin musulunci misalin sana ga Allah. Sai Sayyidina Abu Bakar ya ce, wallahi zan yaƙi wannan ya raba tsakanin sallah da zakka. Wanda ya ce ya daya sallah amma bai daya ba da zakka ba. Wasu a cikin Larabawan sun yadda su yi sallah amma cewa ba za su ba da zakka ba. Kamar irin yadda kuɗi a kai ke faɗa a ɗana Rasulullahi muska na bayan nana fawa da abi maka na amuru abi bakari a yuri su ha bakaran iza mata ba da hukatil kawa amurillahi kasimatu zahari. Sun da annabi yana nan yana turowa a karɓi zakka a wajen mu mun ji mun bayar. To yanzu Abu Bakar ma shi ma cewa zai turo a karɓi zakka a wajen mu haba. Haka za mu zauna ko yaushe a turo a ce sai mun baya. Ya ce to nan gaba ma Abu Bakar ɗin ya mutu sai ya ce ɗan sama kenan shi ma ya ringa turowa. Ana karba suka ce su ba za su yadda ba. To shi ne sai Sayyidina Abu Bakar ya ce sai ya yaƙe su. Shi Sayyidina Umar da farko yake cewa a'a, ya za ka ce za ka yaƙe su, tunda dai sun yadda Allah ɗaya ne, sun yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah, ai ba a yaƙe su ba. Shi Sayyidina Abu Bakar sai ya ce a'a, ba haka ba ne, ai wallahi duk wanda yake ya san yin sallah amma bai san ya ba da zakka ba, to sai na yaƙe shi. Ta yin zakka ta, domin ita zakka haƙƙi ne na dukiya. Wallahi da sun za su hana ni abinda ake da baibayi da shi igiyar da baibayi wadda da suke ba da ita ga manzo sallallahu alaihi wa sallama, da na yaƙe su bisa hana wannan da baibayi. Sayyidina Umar ya ce Allah ya kare da gare shi, na rantse da Allah abin bai kasance ba har shara sallallahu alaihi wa sallam lil qitali, sai na tabbata cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye zuciyar Sayyidina Abu Bakar ga yakin nan, yayi masa ilhamu cewa yakin nan shi. Sai na gane cewa aiko a yakin shi ne gaske. Aka yi yakin kowa, aka yi nasara, ya zama baki ɗayan suka dawo, sai ‘yan kaɗan ne wanda aka kashe su. Amma baki ɗayan Larabawan suka dawo suka yadda da addinin. Muttafaqun alaihi wa hadisi na Buhari da Muslim sun rawaito shi. An kaba daga Abi Ayyub al-Ansari, Allah ya yarda gare shi, cewa wani mutum ya ce da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ina so ka faɗa min aikin da in na yi zan shiga aljanna. Sai manzo Allah ya ce da shi, ga abin da za ka yi, ka je ka bauta wa Allah, ka tare da komai da shi, ka tsaya da sallah, ka ba da zakka, ka sa da zumunci. Buhari da Muslim sun rawaito hadisin nan. An karɓi daga Abi Huraira radiyallahu anhu, cewa wani balarabe ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ya Rasulallahi, ka shirya da ni bisa aiki da idan na aikata aikin nan zan shiga aljanna. Sai manzo Allah ya ce da shi, abin da za ka yi kuwa shi ne ka bauta wa Allah, ka tare da wani abu da shi, ka tsaya da sallah, ka ba da zakka wadda take ta farilla, kai azumin watan Ramadan. Sai balaraben nan ya ce, na rantse da Ubangijin da numfashi na tabbata ga ikonsa, ba zan ƙara komai ba akan wannan. Yayin da balaraben nan ya tafi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda a ce ya kalli wani daga mutanen aljanna zai faranta masa rai, ya dubi wannan ɗan aljanna ne. البخاري ده مسلم يا روايته شي
حديث
ابن عبد الله رضي الله عنه شيسا da ake cewa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna wato ba dan harsaru ba bayan su akwai wayan su kama wannan ayi annabi ya ce dan aljanna ne haka ne yazo hadisi tabbatacce cewa manzo Allah ya ce Hassan da Husainu da uwarsu da kakarsu da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su dan aljanna ne shi yasa su mutum goma ne sai da ya dauki cewa musu albishir da aljanna lokaci daya gaba daya lokaci daya gaba daya to an karba daga Jarir ibn Abdullah Allah ya gare shi ayyace nayi chafa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa sai da sallah da bada zakka da yin nasiha ga dukkan musulmi Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin an karba daga Abi Huraira Allah ya gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu daga wanda yake yana da zinari Allah ya hore masa zinari ko azurfa ya zama baya bada haƙƙin zinarin nan ko azurfan daga ciki sai ko idan Allah ya kawo ranar alkiyama za a yi masa allina na wuta za a yi masa allina na wuta a ringa kona shi akan wannan allin a wutan jahannam ya a ringa lalasta ita ga wato kwibinsa da goshinsa da bayansa duk sanda waɗannan allinan suka yi sanyi sai a sake maimaita ta gare shi a sake sa ta a wuta ta yi safi a dako a ci gaba da yi masa a wani yi ne wanda tsawonsa kamar shekaru 50,000 ne har sai an gama hukunci tsakanin bayi shi ana ta yi masa wannan sannan a nuna masa ko a nuna fayura sabila a nuna masa hanyarsa ko fayura sabila ala kulli halin sabila ko in dai mun yana nan musu mafulinsa to ko dai zuwa ga aljanna ko kuma zuwa ga wuta ya rasulullahi to wanda yake da raguma fa shi in yake ba da zakkar ragumar nasa ne yake sauraron sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka nan babu wani mai raguma da bai ba da haƙƙinta daga gare ta wabin haƙƙiha halabuha yawmal walidiha yana daga haƙƙinta kuwa yana daga haƙƙinta a tazununanta ranar da take gangarewa ruwa ran da ta je ruwa don sha to a taza daga nunanta a shayar a bayar ga masu zuwa wucewa ta wajen ruwan ko wanda suka zo ɗiban ruwa sai ko shi ma in ranar alkiyama ta zo sai a shimfiɗa ta a wani waje wanda yake fili wanda yake madaidaici mafi kiba mafi cikar yadda take
Allah
ya ko da dan yayaye ko da dan karamin rakumi ba zai rasa ba a ciki duk za a tara ta sai a kwantar da shi shi a kwantar da shi saboda ita ta ringa taka shi da kafafunta tana cizon sa da bakinta duk sanda na farkon suka huce a kansa sai a dawo da na ƙarshen a kansa wato taka shi kawai za su yi ta yi sai kawai kewaye suke a kansa wannan su taka su wuce sai su dawo wannan suna takawa su ma su dawo a wani yini wanda tsawon wannan yinin kamar shekara 50,000 har sai an gama hukunci tsakanin bayi shira kuma nan suna ta taka shi a nuna masa hanyarsa ko ma ilal jannatu ko dai ga aljanna ko kuma ga wuta aka ce ya rasulullahi rada shanu fa da tumakai da awakai mai su shi kuma in bai bada zakkar su ba me ke sauraransa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a samun wanda Allah ya hore wa shanu ko tumakai da awakai da ya zama bai bada haƙƙinta daga gare ta sai ko idan ranar alkiyama ta zo sai a shimfiɗa shi gare ta a wani fili wanda yake madaidaici ba ya rasa komai daga gare ta duk a tara su ba ɗaya da ba za a kawo ta ba a cikinta ba wadda take mai karkataccen ƙaho ba mai karkataccen ƙaho ba wadda take kundimi ita ce wadda ba ta da ƙaho ko da a nan duniya ba ta da ƙaho a wannan tashin sai an mata ƙaho haka nan kuma ba mai karayyen ƙaho kowace ƙahonta da tsini ba wanda yake ya kare tana ta sukansa da ƙaho da wato da ƙahonta tana taka shi da ƙofatanta da na farkon sai a jawo masa da na ƙarshen a yi ne da gwargwadon wannan yinin shekara 50,000 har sai an gama hukunci tsakanin bayi a nuna masa hanyarsa ko dai ga aljanna ko kuma ga wuta haka ce ya rasulullahi dawakai fa wanda Allah ya hore wa dawakai shi kuma menene haƙƙin Allah a ciki ko me hukuncin dawakan kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dawakai iri uku ne wato dangane da masu mulkin su ita su dawakai la rajulun wuzuru zunubi ne a haƙƙin wani a ce ya tara dawakai ko yana da doki sai zama zunubi yake dauka da wannan dokin nasa wani ko doki yake zama sutura ce gare shi kariya ce gare shi ita kuma ga wani mutum lada ce doki kuma mallakarsa ga wani lada ne lada yake samu ga wannan rike dokin da yake amma wanda yake mallakar dokin ko rike dokin zunubi ne a haƙƙinsa to shi ne mutumin da yake ya daure doki don ya nuna wa mutane shi ma fa yana da shi ko alfahari ko nufin mummuna ga waɗanda suke musulmi ya daure dokin ne da wata manufa mummuna a haƙƙin musulmi to wannan rike dokin zunubi ne a haƙƙinsa ana rubuta masa zunubi kullum saboda wannan dokin amma wanda dokin yake sutura gare shi shi ne mutumin da yake ya daure ta a cikin tafarkin Allah wato ya daure ta a cikin abin da yake bin Allah sannan bai mance haƙƙin Allah ba a bayan dokin nasa ko a wuyayen dokin nasa wato yana ba da haƙƙi idan an zo ara inda ya dace ya bayar ara zai bayar ara haka nan kuma dawakan yana kula da su ko dokin yana kula da shi bai azabtar da shi ko baya sa shi jinwa fahiyar hosutun to wannan rike dokin kariya ce sutura ce gare shi amma wanda rike dokin yake lada a haƙƙinsa mutum ne da ya daure doki saboda Allah ya daure ta don musulmi su je su yaƙi a kai ya daure ta a wani dausayi kuwa ko dausayi duk abinda ta ci daga wannan dausayin ko dausayi daga wani abu ko menene adada ma akala sai ko an rubuta masa kidayar abinda ta ci hasana to an rubuta masa hasanoni duk ciyawar da za ta ci lada ake rubuta masa su wani abu da za ta sha ruwa lada za a rubuta masa kuma za a rubuta masa gidayen tarosanta da bawalin da hasanatun lada hasana da ake rubuta masa shi wada ba ta yanke ta lalar da aka yi mata fastan na ta ce ta su kwana ɗaya ko su kwana biyu fage ɗaya ko fage biyu adada asariha wa arwasiha hasanatin sai Allah ya rubuta masa kyawawan ayyuka gidayen guraren da ta taka da kashin da ta yi duk takawa da ta yi Allah rubuta masa lada yake duk kashin da ta yi Allah rubuta masa lada yake me ita bai wuce da wannan dokin ba ga wani korama korafi ta sha daga ruwan wannan korama korafin ba tare da yana nufin ya shayar da ita ba sai ko Ubangiji ya rubuta masa har sanoni gidayar abin da ta sha to kana ma kenan in ya zama shi ne ya kaita da sha ta sha ma ba da niyyarsa ba amma an ba shi lada to ballantana kuma idan shi ne ya kaita da sha ai kana ma kenan aka ce ya rasulullahi domin ji hukuncin dawakai to jakai fa jakuna fa menene nasu hukuncin kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba saukan mun da wani abu ba game da lamarin jakai sai ko wannan aya wadda ita kadai ce ta tarar da ma'anoni da ba a samu ma'anonin a wata aya guda daya ba wadda yake ta tarar da baki daya babobin alheri da sharri ita ce fa man ya'mal misqala dzarratin khairan yara man ya'mal misqala dzarratin sharran yara ce yasa wanda ya rike dokin da niyya kikkiawa wanda ya rike jakin da niyya kikkiawa dan ya taimaka wa kansa a aiki wanda yake daidai ko ya taimaka wani akan aiki na daidai sai ya zama rike jakin lada ne gare shi wanda kuma ya rike jakin da niyya mummuna sai ya zama rike jakin sharri ne zunubi ne gare shi wannan yana daga abinda malaman usulul fiqh suke kafa hujja da shi akan yin aiki da umumi kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ruko hukuncin ko ya nuna wa sahabbai su ruko hukuncin daga umumin wannan aya cewa ashe man shar'iyya kuma min adawatil umumi man shar'iyya tana cikin adawatil umumi ko sai dai akwai sabani kuma a cikin mata sun shiga ciki ko ba su shiga ba kaga wajen malikawa da shafi'awa suka ce duk inda akai amfani da man ai mata ma sun shiga amma hadafiyawa suka ce mata ba sa shiga a cikin manko shi yasa man badala dinahu faqatuluhu suka ce sai maza amma wajen malikawa da shafi'a suka ce har mata ma ko bace ce ta yarda hukuncin da aka shinta to wannan dai hadisi asali ne babba a ilmin usulul fiqh wajen kafa hujja da ami cewa kuma adawatu sharri duk suna cikin alfazul umumi wa ma duhulu man lilun sajanafu bi shabihil muslimina hatalafu inda mai marage so da yake faɗa ko wa ma'anar ka'i abinda ake nufi da ka'o almakanu mustawiyun al'ari guri wanda yake madaidaici a cikin ƙasa alwasu mai yalwa wal karkaru karkaru kuwa al'amlasu waje wanda yake gogagge to alhamdulillah sai ta shi babu dubi mi yankakken kafu wadda take ni kafanta ya yanke ita ce arabu ita ce arabu to ita wanda ya yanke kowace kafan da cikakken tsinin sa ba wanda kafan ya karkace balle a ce in ta yi tunkuyi ba kuyi ba haka nan ba wadda take kunduma ita ce wadda gaba daya ma ba ta da kafu ita ce jalhahu haka sa'u ita ce wadda kafan ya karkace jalhahu ko wadda gaba daya ba ta da kafu arba'u ko wadda yake tana da kafu amma kafan ya kare dai ba suka ce yanda yazo a san hadisin ai yafi amma haka aske din ya wadatar yafi rashin tsayawa kula da wannan shi yake kara kawo rayuwa take rikicewa in yanda shari'a ta tsara cewa ai ko raƙuman ne da kai ko wannan idan ko daren da zaka kai ta sharuwa ne masu wucewa su ma ka ƴan musu daga nonanta ai da ana haka kaga da an rage wasu halhalin da yawa da an rage wasu halhalin da yawa wasu a maimakon su bara ma sai su je wajen irin nan ko ya zama za abiyan da shari'a ta yi umarni sai su iya samu to amma dubarin wannan shi ya kawo ko me ya rikice idan ya tatsa daga wasu ai ba cewa aka kowace ɗaya sai ya tatsa ba amma dai in ya tatsa ya bayar ai abinda ake nufi dai shi wanda ya huce ya gani imar da Allah ya wa shi mai dabbobin ya zama shi ma ya mura ko kaga in ya zama ya mura ai shi kenan ba cewa aka yi daga kowace sai ya tatsa ba. bayanin babi ne akan bayani kan cewa azumin watan Ramadan wajibi ne da kuma bayanin faradar da take cikin azumin da kuma abin da yake rataya da shi azumin. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku wa'inda yake sun ba da gaskiya an faranta muku yin azumin watan Ramadan kamar yadda yake an faranta yin azumi ga al'ummun da suka gabace ku. Ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya ce shahru Ramadan watan da aka faranta muku ku azumce shi shine watan Ramadan wanda a cikinsa ne aka saukar da Qur'ani. Halin kasancewarsa mai shiryarwa ne ga jama'a, mai shiryarwa ne ga mutane, kuma hujjoji ne na shiriya da kuma yadda za a rarrabe tsakanin daidai da ba daidai ba. Duk wanda wata ya kama gare shi a cikinku ya zama masa wajibi ya azumi. Duk wanda yake wata ya kama yana nan to ya zama masa wajibi ya azumi. Shi ya sa wannan shahida malamai da yawa sun ce ma'anarsa harara ya zama yana nan. Domin kana madina wanda yake bai da lafiya sanda wata ya kama a cikin watan sai ya zama ya yi rashin lafiya ko kuma yana kan tafiya. To ya sha, ya zama ya sha azumin to sai ya rama kidaya daga wasu kwanuka. An irin wannan shi ne ake cewa akwai abin da yake dalalatul ijtirai a ciki. Shi ne da aka ce wanda bai da lafiya ko yana kan tafiya aka ce ya rama kidaya, kaga anan akwai takadirin fa afdara. Ya zama ya sha azumin da sababin rashin lafiya ko ya sha azumin da sababin tafiya. To wajibi ne ya rama kidayar kwanukan da ya sha a wasu kwanukan daban. Amma hadisan da yake sun zo game da azumi hakika sun gabata a babin da ya gabata da cewa azumi ɗaya ne daga rukunan musulunci guda biyar. Yana daga hujja kuma hadisan da yake sun zo da bayanin farallar azumi. Hadisin da aka rawaito daga Abi Huraira Allah ya dagare shi, Abu Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ubangiji azza wa jalla ya ce duk wani aiki da mutum yake yi to nasa ne, duk aikinsa to nasa ne, sai ko azumin da yake fa innahu li, wannan nawa ne, abu ne wanda yake tsarkakakke ga Allah. Abinda ake nufi da wannan, wani Allah baya tsinkaya ga azumi, don azumi kamar wani asiri ne tsakanin bawa da Allah, kuma ba wani rabo na zuciya a ciki, kuma daman yin